Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece na ranar Litinin 22 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda da ni Amina Bahari Auna. To kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun ji tattaunawar da shirin yayi da maza akan abubuwan da suka fi fatan gani kafin aure da kuma abubuwan da suka tarar bayan auren. A yau ko me mata ke cewa?
Sai ku yarda cewa naira biyu zamu share na shi tsakanin iyayena da iyayenki, naira uku ya zama school fees na yara, naira daya ya zama partner house rent, naira daya ya zama haka, so sauran raguwan naira uku ne mu ija a banki.
Masu sauraro, ku mana aikin gafara, ba wannan ne gutsaran abin da muka so mu kawo muku ba. To muna tafi da ƙarin bayani, bayan haka za ku ji tattaunawar da malaman addini suka yi akan wannan batu. To ko menene babban ƙalubale da ma'aurata suka fi cin karo da shi bayan an yi aure? To kafin ku ji duk waɗannan, za ku ji wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata. Sai ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Fara da jin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na abota, wato Facebook, a satin da ya gabata, inda muka ce menene kuka fuskanta da ya fi cin ku tuwo a ƙwarya bayan an yi aure, ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsa ta farko ta fito ne daga Bilkisu Musa, ta ce rashin gaskiya da kuma rashin ɗaukar nauyin iyali. To sai kuma amsa na gaba daga wani wata Bilkisun, amma ita Aliyu Umar, inda ta ce yin girki kullun yana ci min tuwo a ƙwarya. Sai kuma Aisha Haruna Barde ta ce Amina Aisha dai bata gaya mana dalilin da ya sa ta ce ba. To sai kuma Iman's Cuisine, inda ta ce abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shi ne rashin gaskiya, duk rabi da kwatar abin da mutum zai faɗa maka ƙarya ne. Ita kuma Jamilar Ado Salati Goma ga Annabar Jau ta ce ni dai tunda na yi aure ban taɓa fuskantar wata matsala ba sai da aka yi mani kishiya, don haka gaskiyar magana kishiya ce kadai ke ci min tuwo a ƙwarya, don dai zama da ita ya zama dole ne, ba yadda zan yi shi yasa. To sai kuma Ummi Ali Kurawa Kurawa, ita kuma ta ce haihuwa. Muhammad Mustafa Madina Daura ya ce yau da gobe rashin yi wa juna uzuri sakamakon faruwar wani abu na rashin daɗi, wannan yana jaza matsala sosai bayan yin aure. To daga nan kuma sai amsar Idris Gari Bambam, inda ya ce da zaran ta fara haihuwa sai ya kawo matsala. Shi kuma Muhammad Ibrahim Ahmed ya ce rashin tarbiyya ita ce babban matsalar zamantakewa. To sai kuma amsar Anas Muhammad Baban Bilal, inda ya ce raina mahaifan miji tare da 'yan uwansa, yau da gobe ku tashi lafiya. Sai kuma amsa ta ƙarshe da ta fito daga Relwan Ibrahim London Woba ya ce gaskiya muna iya cewa kowane magidanci ba za a rasa abin da ke ci masa tuwa a ƙwarya ba, domin wasu mata gabana a aure su suna da tarbiyya da riƙon addini, tsafta da kuma iya hira, amma bayan aure kuma sai an hada da addu'a. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla, Yawancin ma'aurata sukan bayyana mamakin su akan halaye ko ɗabi'un da suke tararwa bayan aure. A satin da ya gabata mun ji wani zauren tattaunawa na maza, yau kuma za mu ji abin da mata ke cewa a zauren a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar.
Ni suna da Rukayya Abubakar.
Yaya kika kallon aure? Kin kishi auren kuma bayan kin yi yaya kasance? Akwai wani abu da yake ci miki tuwa a ƙwarya?
To alhamdulillah. Tare rayuwar aure dama mace idan ta yi aure, idan ma za ta yi aure dole ta san akwai wasu abubuwan da za ta fuskanta ko masu dadi ko maras dadi. To idan ta samu ranta duk abin da ta isko za ta iya hakuri, to abin zai zo mata da sauki. Saboda zai yi kila ma kin dauki rayuwar aure idan kika shiga dan mijinki, ni wallahi soyayya za mu yi. Kuma soyayyar ma aka fara daga farko waje, amma idan kika shigo cikin sai ki iske abun kuma sabanin haka nan. To mafi yawancin matan yanzu abun da yake kawo musu matsala ke mun yi soyayya da kai waje, irin soyayyar nan ta can ciki-ciki. Ta an yi ma ina je na aure ko mai mata ma na aura, haka nika tsammanin rayuwa za ta kasance aini soyayya za ta kai ni. Ba wai a'a in na je na san rayuwar aure za ta kai ni, bari in zauna in fuskanci meye rayuwar aure, wani irin zama ya kamata in ma ina da abokiyar zama, in san wani irin zama ya kamata in yi da ita? A'a, ko kuma ke kina tsammanin inda soyayya zai kai ki? Ko kuma in kika je ki kokari ki fidda wannan da a cikin gida, ke a dole ke ki ci gaba da soyayya?
To ke akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya?
Ni da alhamdulillah tunda na fara tawa soyayya, idan na fara ta gaskiya haka ne isko ta cikin gida.
To me da me kika yi da ya kai ga cimma wannan nasara? Dan ba karamar nasara bace wannan.
To ni mai gidana tun lokacin da ina nema na gaskiya na da hakuri, ni kuma ina da zafi, ina da hakuri sosai saboda kuma bai da fushi. Kawai dai idan aka yi mishi abu lokacin da aka yi mishi abu din ma idan zai iya magana lokacin zai yi magana, dan kuma yayi magana shikenan ya wuce. To haka ma da muka yi aure, zai yi min laifi ko kuma ni zan mishi laifi, amma ni zan dauki abin da zafi. So lokacin da yake cikin gida muna irin sai in dauki fushi da shi. To in ya fita abin da zan tsammani in ya dawo zamu ci gaba, a'a lokacin da zai dawo wallahi da fara'a zai dawo cikin gida, zai min ma kawai ya mamanta da wancan abu. To gaskiya shi bai da duk. To kuma daga baya da na gane halin shi kuma yana da tsokana, da na gane halin shi kawai sai na bi shi.
Kike kin ga kin yi sa'a? Mata da dama ba sa samun haka, musamman ma a zamanin yanzu suna kokawa da abubuwa da dama da maza suke musu ba daidai ba. Su kuma mazan su ma suna kokawa cewa mata su ma da nasu daya akwai kishi, bata so ta ji an ce za a kawo wata. Baya da kishi kuma sai kaga waɗansu ba su da biyayya, ba su bin mazajen su sau da kafa, sai su ce za su je anguwa gida ɗaya sai su je gida goma. To wani lokacin ma ba za ta fita ba, za ta gaya wa mijin abin da miji ya hana ta shi take sanyi. Yaya kike kallon wannan? Kina gani
wa'annan dama ba rayuwar aure suka je gidansu ba, gidan mazajen su ba? Saboda bai yiwuwa ka sa ma ranka cewa kai kowane lokaci kai zaka ci nasara ga abu, dole ka sa ma ranka zaka iya samu kuma zaka iya rasawa. To idan ka samu rayuwarka haka nan, abin zai zo maka da sauki cikin jin daɗi.
To su mazan fa ai su ma ai da nasu, idan mata da nasu su ba mazan da nasu, kaman da ne da me mazan suke wa mata, kuma me yasa suke yin haka?
Mazan yanzu dai babban matsalar su abu na farko ba su san ɗaya talaka. To zaka ji sarai ya ce maka saboda shi na son a kai mishi gara a gado na miliyan kaza, a'a gina tsammanin ma gidan mijin ma za su bashi gida ko mota, irin auren jari kenan.
Ita
amaryan auren jari kenan. To mafi akasarin yanzu mazan yanzu aka haka suka dogara. To kika yin haka ta haka nan kuma ai
kaman dai rayuwar ƙarya, abin
rayuwar ƙarya, rayuwar ƙarya kawai haka suka sauyi. In aka aure mace, idan kana kai kana soyayya da fiye gidan masu kuɗi masu akwai, aka zo aka yi aure, dama ka samu ranka, kila ma ai maka alƙawari a ce idan ka aure ta ai za ku je haji, za a baka gida, a'a za a baka jari. So sai aka zo aka yi aure, da aka yi aure shiru kai wata ɗaya shiru, wata biyu shiru, na uku shikenan sai a fara samun matsala. Daga haka nan za ki ga rawa ta canza. Saboda haka su ma mazan suna da nasu kwaɗayi.
Aisha to Abubakar.
Haji Aisha, yaya rayuwar aure ta kasance miki? Wata irin buri kike da shi kanki aure, kuma yaya abin ya kasance? Akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya?
Wallahi ban ma tsammace ta haka yadda ni isko ta tsakani da Allah.
Kin san
dan da farko ni dai gaskiya na wazamantakewa farko kai aure akwai ta da matsala gaskiya tsakani da Allah. ina tauna tsafuwa don aya ta ji tsoro ba wai ina yin shi da gaske
a waje kenan da aka dawo
ya za a yi in bari waje arena ni cikin gida arena ni
to amma kin ga a zamanin yanzu zaki ga matasan mu sun fi samun matsaloli da mazajen su su koka matan mazan ma su koka
dogon buri ɗaya ne da yayin mutanen yanzu
daga kowanne bangare
duka bangare guda biyu saboda ke kin dauki buri kin samu rayuwar ki cewa in ka tai cikin gidanka zaka zauna ka ji dadi kayi me ko da gidanku ba ku komi yayin da shi kuma in kin ka taho an ka iske ba irin mai dauka ma mutum haka nan na ba dole a samu sabani sannan shi kila shi kuma yana gida yana ganin gidanku kuna da hali zai saran cewa in ya aure ki zai samu kaza ya samu kaza an taho an kawo ki bai gani ba shi ma sai ya canza to kin ga babu yadda za a yi zama yayi dadi
a wani lokaci zaki ga matsalolin ma ba ya taso ne tsakanin mata da miji ba da Allah akwai iyayen mijin ko kuma danginsa ko kuma kishiya
ba mu da wannan matsala ba su da iyaye suna da yan uwa amma ana mutunta juna tsakani da Allah
to me ya kamata ma'aurata su yi domin samu
girman shi yaro ya ba babba girman shi kakka shiga harkar rayuwar yaro shi kuma yaro kai ya rena babba akwai girmamawa da mutuntawa zama zai yi daɗi yanda in ka ji an ce ana samun matsala to dole akwai wani abu dole akwai mai laifi ciki kuma mutum guda bai dai
amma kina mu'amala da mutane ko kuma a ce kin aurar ko kuma na jiki kin gani kina ganin irin matsaloli da ake samu cikin gidajen aure wasu irin matsaloli aka fi mata suka fi fuskanta kamar da me da me ke ci musu tuwa ƙwarya
wallahi akwai su da yawa mijinta yanzu akwai mazan da ka ketarewa su bar iyalansu gaskiya
amma ketarewa
zuwa waje neman wani abu wasu kuma daga gari zuwa gari kaza zuwa neman sana'a sai ki ga miji ya bar matar shi hiye da watanni har a dauki shekara ba sako babu waiwayo gida wanda kuma akwai hakokin da Allah ya rataya mishi a wuyan shi na matar shi bai kokari ya ga ya sauke su babu yadda za a samu zama na jin dadi da fahimta babu zaman lafiya
to me ya kamata a yi domin magance ire-iren wannan
akwai iyaye su ya kamata su dauki mataki saboda in miji yana da iyaye an ga yayi tahiya yau ya ta yi wata 3-4 har 5 bai dawo ba kana da hakki bisa gare shi ba ci da sha a hakki aure ba akwai hakki na zamantakewa ana iya kiran shi ko bai gama abin da ya kai ba in dai ya dan samu abin da ya samu ya juyo don ta yi bukatar shi kusa gare ta bisa ga abin da zai kawo
jama'a ku yi mana aikin gafara Aisha Ma'azu ce ta yi wannan tattaunawar duk akan batun malaman addini sun tofa albarkacinsu da farko za mu fara da Pastor Dauda Monday
to ku zaka gabatar mana da kanka
ni ne mai suna Pastor Dauda Monday
to Pastor me ake nufi da zaman aure kuma yaya addinin Krista ya ce masu aure su yi zaman aure
kafin ni faɗa wani wa kan zaman aure menene aure karan kanta aure ta zama zumunta ne ko dangantaka tsakanin namiji da mace so zaman aure bisa ga kristanci shine namiji ya rabu da iyaye yayinsa su zo su sadu ko kuma yin mainawa ce wanda ta zama matattasa sai su yi zama tare suna zumunci tare suna ganewa juna and I think zaman aure kenan ayi hakuri da juna mainawa juna da abinda Allah ya kawo sai a ruguma cikin hakuri
da me ya kamata su masu aure su kiyaye a cikin aure da zai sa auren zaman nasu ya zama ingantacce
gaskiya akwai abubuwa da yawa na fara shine trust yarda idan babu yarda tsakanin namiji da mace, to aure ba za ta zama cikin salama. Na biyu, in aka zo kama fannin kuɗi, aure da yawa sun kare akan sha'anin kuɗi. Idan namiji in kai aure, mai gida ya kamata ne mai gida da mace, mace ta san nawa kake samu, kai ma kuma ka san nawa take samu. Amma idan an dawo an zo ana ama biri-biri, ana siri, to wannan zai samu wannan sai dan boye. Kuɗin da bata kai ko 2,500 sai ka shiga cikin latirin kana kirgawa kar matanka ta sani. To wannan daga dai haka san cewa ana secrecy haka. Wannan irin zaman auren ba za ta kai ga ko ina ba. Sai kuma wani abu kuma shine amana. Zaka ganka ma namu kai ka ta waje sai ka je kana harka da wasu mata. To idan matanka ta san da wannan ko ta gane wannan ga salamin auren ta samu damuwa kenan. Bisa ga Kristanci ya kamata kai ka mainawa matanka, kai namiji ka mainawa matanka ita kadai, kar ka ci amananta. In ka shiga cin amananta ba wanda zai so wannan.
To an waye gari ba maza ne kawai ba suke haka ba. Akwai matan da sai ka ji mazan suna korafi cewa matan su ma suna yawo a waje.
Eh haka da gaskiya ana samu mata haka da yawa. Zamani yanzu ta kawo ba da yawa. Amma in an bi bisa ga littafin mai sarki mu a ta fannin Kristanci bai kamata ke mace ki ci amanan mai gidanki, bai kamata kuma mai gida ka ci amanan matarka. Wasu pressure
me yake haifar da me yake sa mutane yin daga shi namijin da ita mace?
Yawa, abu guda biyu ne. A turance akan ce pressure ko kuma pleasure.
Rawan ido kenan.
Yawa, pleasure rawan ido. Sai pressure kuma
takurawa wani matsala zai sa mutum ya.
Yawa, wani domin masalan rayuwa yana neman samu wannan daidai kawai ga ya takura a wannan gefe. Sai ya shiga wata hanya gan cewa na yi wannan ko na ji na kwana da wani namiji a wani zai ban da naira 500 sai rufe asirin nan. Wani kuma yana nan kamar rawan ido. Kana gani ko wannan matan daban da wata mata da taka matan. Yawa, duka matan dai duka ɗaya ne. Mazan ma haka duka ɗaya ne. To amma kawai rawan ido. Ka gan ta fita tsaf-tsaf ta samu wani na gyara ta anan ta samu ta sa sutura mai kyau. Kana gan cewa taka ba mai kyau bane. To amma dukkan su ɗaya ne. Abu biyu din nan ne. Rawan ido da kuma takura. Shin na jawo wannan.
To baya da amana da kuma yada akwai wani abu da ya kamata ma'aurata su kiyaye domin zaman aure ya inganta.
Kamar yadda na faɗa fari shine ainihin menene foundation ginshikin aure tana da muhimmanci. Idan dama in ginshikin tana na bisa ga in akwai rudani daga foundation din to ba za ta tsaya ba. Idan mutum ya yi niyya yana shirin aure ginshikin tana da muhimmanci sosai a yi foundation cikin gaskiya.
Akwai wani lokaci sai ka ga mata suna kuka cewa maza suna samun kuɗi ai maganar wannan. Sai ka ji namiji yana samun 10,000 a wata amma sai ka ji shi baya kawo 5,000 ma gidan, matar ta yi ta wahala. Ta yaya za a yi magance irin waɗannan kuma wasu irin matsaloli irin hakan yake haifarwa?
To idan kin ga ibada mu rike ibada da gaskiya. Don kin ga duk wannan matsalan rashin ibada kana zuwan church kana karanci littafi karka ba end din kenan ba. Kai rayuwanka ka doke ko verse na littafi guda ɗaya kai practical rayuwa da shi shine addini. So the issue is that in za kafin kai aure mukan counseling masu neman yin aure cewa ga abin da littafi ta faɗa da kai da matarka ku mainawa juna ku zama ɗaya. Duk abin da ka san ba za ka yi wa hannunka ba wannan hannun kar ka yi wa mata. Tunda ka san ita ku da ita kun zama ɗaya ne. Za kana da ɗan naira 5 kana so ka aika wa iyayenka naira 3 sai kuma sai ka kai shi in secrecy ba ka so ta sani. Allah bai yarda da wannan ba. Yarda abin da Allah ke so namiji da mace su yi shine kamar mu bisa ga addini. In ka san kuka samu naira 5,500 ku kawo shi table tare ku ije ya zama 10 sai ku yarda cewa naira 2 zamu share na shi tsakanin iyayena da iyayenki. Naira 3 ya zama school fees na yara. Naira 1 ya zama part na house rent. Naira 1 ya zama haka so sauran raguwan naira 3 ne mu ije a banki. Kin gan yanzu matan ba za ta same ni namiji ta ce ina da bukatun siya zani 5,000 ta san iyaka abin da muke da shi naira 3. To shi yasa wasu problems na yanzu da ke tasowa mu a cikin ecclesia mu kenan. Bata san ko nawa kana samu, baka san ko nawa tana samu. Shi kenan wannan zai kawo problem da ya fi karfi abin da kuna da shi.
To ta yaya za a iya shawo kan irin waɗannan matsaloli na rayuwa?
Yawwa, kamar yadda na fara faɗa mu kama pastoci zamu koma mu yi koyarwa membobin mu. Koma a duba ibada menene manuwa na aure ta faɗa. Manuwa na aure ita ce littafi. Duk abin abin da kana so ka sani game da rayuwar aure kana cikin lita. Ka siya mota baka san kanta ba, an baka manuwa baka bi kan manuwan nan, to zaka jewa mota. Shi yasa ana samu wahala cikin gidan aure. Ya koma ga Allah, koma binciki littafin mu, zauna mu bi ta daily tafi inda kin san yaro zai trust iyayensa. In ka karanta littafi ta ce kai haka ka bi ta, amma ka fa kana so ka nuna wani sani, wani ma zai ce na karance wayansu littattafai wanda wayansu sun rubuta sun kai 35. Idan fara yawan aure in taka problem challenge zai zo, ba zai fito daidai yanda wacin ya fito ba.
Sosai.
Mu maina wa Allah. Da yake nan. Biyu, mu yi addu'a. Ba abin da tafi karfin addu'a. Mu kai kanmu ga Allah. Aka ce idan mota ta lallace ba a nema manufacturer, ana nema makaniki. Makanikin aure shine Allah. In da mu an riga an kuskure, koma wajen Allah, ce to ga yanda muka yi, ga yanda muka bijire, ka taimaka mana. Sai na uku shine samu wayansu kamar ko wanda suna zama auren, ka ga wannan auren su fa tana da kyau. Ki da shawara daga wajen su, ga musallamu ga wannan ya zamu yi, sai a sharing tare. Wannan zai ce to kafa in aka yi haka za a samu salama, in aka yi haka wannan zai gyaru.
Allah gaida Pastor Dauda Monday da kuma Aisha Mu'azu da wannan tattaunawar. Shi kuma Malam Aminu Dabo ga abin da yake cewa duk akan wannan batun.
Assalamu alaikum Malam, ko zaka gabatar mana da kanka?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Aminu Dabo madaka.
Ya ya kamata zaman aure ya kasance tsakanin ma'aurata a addinance?
To alhamdulillah musulunci ya yi kyakkyawan tsari na zaman aure. To ni tsarin da musulunci ya tsare ne daga Allah, Allah ya tsara din ba kuma wanda ya kai Allah. Sadan ka duba a ayoyi daban-daban, musamman idan ka dauki aya ɗaya ta ko sura da cikin surori da suke magana a kan haka nan. Da surori nan da ayoyi da suke magana Allah da ya tashi halitta na mutane, sai ya halicce su mace da namiji, dabbobi ma a mace da namiji, tsuntsaye ma a mace da namiji. Hatta a cikin Alkur'ani Allah yana cewa wa min kulli thamarat khalaqnal zawjayn. ‘Ya’yan itatuwa su karan kansu, kowane ‘ya’yan itatuwa ma a mace. Daga nan ne ma an kan lura da kyau, hatta Turawa da suka kawo mana lantarki da sauransu da abubuwa na wayoyi ma na haɗa-haɗen mota electrician da sauransu. Za a ga akwai negative da positive, yake nunawa mace da namiji. Ka ga wannan tsarin duk da Allah aka faɓa. Idan kuma ka koma cikin suratul Ruh sura ta 30 aya ta 21, nan tsantsan maganan zaman aure yake, wadda babu wani wanda ya tsarin kamar haka in ba Allah. Allah tabaraka ta'ala a wannan sura suna yana cewa bismillahir rahmanir rahim min ayati an khalaqa lakum azwajan min anfusikum waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yana cewa min ayati, daga cikin ayoyin Allah yadda za ka gane iko da kudura da Allah da izza da sauran tsari wanda ba irin tsari kamar haka, shine ya halitta muku mataye daga cikin kaga wannan tsari ne tun ya aure mutum a daga cikin. Sannan kuma littaskulu, manufan halittar littaskulu inda ya kaga magana aure, saboda ku sami natsuwa ku mazaje da mata yana da ku sami natsuwa, ku sami kwanciyar hankali, ku sami hutu, ku sami nishaɗi, ku sami watayawa da walwala, duk wannan kalma da ta sami ne. Kaga zama aure tsakanin mace.
To mana an wayi gari zamantakewa tsakanin mata da miji kamar baya daɗi kamar yadda ya kamata. Sai ka ga kowa yana yin abin da yake so, wannan na ɓatawa wannan, babu amana tsakani. Ita mata ba ta biyayya wa mijinta. To yaya aka shimfiɗa mana addinance zamantakewa ta aure?
Yau bakin ga wannan aya da na karanta, Allah ya ce wajen Allah bainakum mawaddatan wa rahma. To a wannan sura ya ce baya da mata ya yi daga cikin ku, sannan sai ya sanya tsakanin miji da mata akwai abu guda biyu mahimmai, su ne ginshiƙin zaman aure: mawadda wa rahma. Mawadda ƙauna, soyayya; rahma jin ƙai da tausayi. A farkon aure, lokacin da mutum ya gama da zai aura mace ta budurwa ce ko gazawara, a kan mawadda soyayyan nan da ƙauna, ana nan ana nan ana nan za ta tsufa. In ta tsufan nan ba a ce yadda ita ba, an tashi daga matakin mawadda ƙauna da soyayya, domin yanzu ta tsufa jiki ya taushi, fata ya taushi, furfura ta zo, ido ya fara lokewa da sauransu da sauransu. Amma duk da haka sai kuma wato rahama tafi tausayi ya rike ta bisa ga tausayi idan watan soyayya ta kushe to tausayi kuma zai kama saboda lokacin da ta rasa iyayen ta rasa yayin ta rasa annan shine uwan shine uban shine kakan shine miji kaga zai iya tausayi ko abin da yake faruwa muddin ba da tsarin aure a irin wannan din ba aka dauki aure a matsayin kawai jari ita za ta dubi mutum ne ita wanda za ta auren ta aure shi kawai a matsayin kawai barin aure wannan saboda yana da kaza da kaza in ya mutu in garbe shi to nan da ba za a san shi za ki ga na ki san saboda shi kuma idan ya aure ta kawai a karka saboda ainihin wato kawai ya ga ta iya daurin dan kwali ko tana takalmin mai tsini ko ta iya a wajen disco duka ko ta iya rawa ko ta iya wani dress akan wannan ya aure to nan da ba za a san tunda ba a gina abin kuma saboda ka babban abin da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata shi ne ba a gina auren galibi kan ibada ce
to me ake bukata daga shi bangaren namiji ita ma mace me ake bukata ta yi daga nata bangaren domin a samu zama mai albarka
abin da ake bukata daga bangaren namiji shi ne ya san menene aure da manufan da zai yi akwai samun gurare saboda ka farko in zai yi wani auren niyyarsa ta zama zai auren nan a matsayin ibada zai auren nan a matsayin ya sami zuri'a don haka in ya tashi ya nemo mata ya nema ma 'ya'yan sa kowa ta gari to in ya aura da wannan niyyar ya kuma nemo mata mai wannan niyyar wanda ta san haka shi ya san addini ita ta san addini za su gina auren a kan addini to ba za a samu amma in an kauce ma wannan shi ne za a samu matsala ko ta bangaren mijin ko ta bangaren mata idan kawai shi sha'awa ne kawai ya tsaya wuri to sha'awar na gushewa faɗa za a dinga
kuma
za ka ga mace ta auri mutum kuma a ƙarshe ta kashe shi kuma a nan Abuja ba ni wannan ba mace ta samu ta kashe miji kaga wannan tun farko ka zan wannan auren ba a kan yadda musulunci ya tsara aka gudanar da shi don ba ku yadda za a yi mijin da ke fatan ya zama miji a duniya ko miji a aljanna kuma ta samu ta saboda haka za ka ga mafi yawan matsalolin ku ya kuri kuma ta yana tasowa ne daga gare ku kun za ku auren ba ku auren mutum saboda addini ta ma kukan yanke mishi wannan baran aure shi na san daga nan zuwa shekara 20 zai mutu a tunanin ku ko kuma kaman ba za ku mutu saboda haka zan ga gidan shi na abu na mai tama zan ga gidan shi na asokoro zan ga gidan shi na ingila na london na waye na dubai da to in bai mutu a shekara 20 ɗin ba to duk abin da za a yi ma ya mutu dole kaga wannan bala'i me ya kawo haka rashin gina auren to da kuma matsalar kenan kai daga cikin hanyoyin da ke kawo da matsalolin
mana ina batun tausayi ya shigo a cikin auren tun ma tukuna kawo ma a kai lokacin da ita mace za ta tsufa da kuma kyautatawa wanda ya kamata ita na macen ta yi ta ina da me ya kamata ta yi da za a misalta su a matsayin kyautatawa sai kuma biyayya me ya haƙoƙi da ya kamata a kiyaye su a zamantakewa na aure
to wannan bangaren haƙoƙi da shi ne kashin bayan zama auren da farko ne miji shi ne shugaba gaba kuma shi ne mai fada kwamannin nan kuma zai bayar ne abin da bai saba ba saboda haka da ita da shi don abu mutum su da hannu ita tana karkashin su dole ne ya hana ta dole ya sa ta matuƙar sawan da saba ba Allah ba ko hanawan ba saba kin ji abin da shi zai rinka dole ya ciyar da ita daga hannarsa ko da ko zai ita kuma ko multibilioniya ta ya fi kowa kuɗi a shi kuma ba ya yi komai sai su ba to haƙƙin ciyar da ita yana kan sai in ta ga dama ta ce kai yadda haka ta ɗauki idan miji bai yi wannan ba bai abin da ya koya mata addini ya ciyar da ita ya ba da ita ya sama mata wani zama biyu yana kan ita kuma ce masa biyayya duk umarninsa ta kyautata masa ta fara ainihin tasbihu ilaha Allah zai sami nutsuwa an fata mishi da awaji to idan ya zo ta goge wannan ɓacin ran ta mai da shi farin ciki yana cikin damuwa ta ɗebe masa kewa saboda haka akwai haƙoƙi na ma'aurata wannan layin miji yana da haƙoƙi wajen guda 14 wadda matar za ta da kuma tana da guda 8 wadda shi zai mata ko ya guri da kuce a wai an ba ku an ba shi ya wada a dinin dole ne sannan kuma akwai hudu wadda suka yi tarayya da shi da ita duk zasu
malam ku za ka dan mana tsokaci akan wannan a takaice
kin ga ta bi umarninsa ta yi masa biyayya kar ta fita zuwa ko ina sai bisa umarninsa kar ta bari kowa ya shigo gidansu sai da yardansa iliminsa ta ɗebe masa kewa idan juyin zamani ya kama shi ɗebe masa kewa idan wata matsala ta zama ita ce wato wajen da zai sami natsuwa a duk lokacin da bakin ciki ya same shi da sauransu da sauransu ke ciyar da ita ya mata wannan duk suna cikin wannan hoto ita kuma dole ta bi umarninsa kuma da ita da shi din a bangaren addu'a ko cikin haƙoƙi
na shi
ta zama mai tsafta tsabtace kanta, tsabtace ƴaƴanta, tsabtace gidansu, da tsabtace abincin, tsabtace tufafin da nata da nashi da nashi, da tsabtace komai abin da zai faranta masa rai.
Sauraro ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi sai kuma gobe talata warhaka idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Al Santos muke cewa ku huta lafiya.